الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta kara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin al-arba'un an-nawawiyya wallafar babban malami na musulunci Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahmatullahi alayhi a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama karatu a cikin muqaddima ta mala wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon hadisi na farko daga cikin hadisan da malam ya koro su a cikin wannan littafi qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-hadithul awwal an amiril mu'minina abi hafs wato hadisi na farko a wannan littafi an amso shi daga shugaba na muminai baban Hafs baban Zaki wato Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi saboda jarumtar shi shine ake mai alkunya da baban Zaki ba wai saboda yana da ya Hafs ba wanda ya baiwa ma'aiki ita a saboda shi din jarumi ne idan kaji ana neman jarumi wanda akwai wujiga wujiga cikin tafiyar sa shine Umar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake cikin hadisin Anas bin Malik wanda al-Imam Tirmidhi ya kawo shi zalla yace arhamu ummati bi ummati Abu Bakr wa ashadduhum fi amri Allah Umar wa asdaquhum haya'an Uthman وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبي وأقضاهم علي مايكي صلى الله عليه وسلم يأتي تكين الأمة وان يفكوا توسين الأمة شين أبو بكر أرحم أمتي بأمتي Abu Bakr mafi tausayin al'ummata game da al'ummata shine Abu Bakr wa ashadduhum fi amri Allah Umar wanda yafi kowa tsanani matsewa lamba cikin zartar da umarnin Allah shine Umar dan Khattab Umar dan Khattab shi ba sani ba sabo ne idan mutun ya taka doka ko yaya yake ko wani irin matsayi gare shi to doka za ta yi aiki akan shi Muawiya dan Abi Sufyan Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa kamar yadda yake cikin sahih Muslim yace iyyakum wa ahaditha illa hadithan kana fi ahdi Umar ibn al-Khattab fa innahu kana yukhifu an-nas fi Allah ke kashedun ku da amsar hadisi daga bakunan kowa wanda yana magana lokacin da sahabbai suka zamanto sun yi kadan a duniya tabi'ai sun mamaye lokacin a lokacin tabi'ai saboda a lokacin tabi'ai ne aka samu fitintun da dama karshen sahabbai farkon tabi'ai aka samu fitinatul khawarij ashinan da fitina ta mu'tazilawa da sauransu sai yace to ba kowane hadisi bane za ku amsa a wajen kowa ba kowa bane kawai dan kun ganshi da hula da jemi za ku ce wannan ahlus sunna ne mutumin kirki ne ku amshi hadisin shi illa hadithan kana fi ahdi umara face dai hadisin da yake rubuce tun a zamanin Umar dan Khattab yace Umar ya kasance yana tsoratar da mutane game da abin da ya shafi dokar Allah Umar idan ka kawo hadisi ko in dai bai san da wannan hadisin ba a matsayinka na sahabi kaga as-sahabatu sashen baya yi wa sashen su zancen banza to amma sai ya ce ka je ka nemo sheda ka zo da wanda kuka ji wannan hadisin tare da shi in ko ba haka ba to in yace ma inko ba haka ba dama ka san gabar shine sai Allah daftar da kai to ana cewa dama abu jigawa dan me rai ya ji tsoro Umar dan Khattab yayi ta yi wa sahabbai haka ba dan komai ba saboda gudun irin waɗanda suke bara gurbi cikin tabi'ai su kirkiri magana su jingina wa ma'aiki a lokacin wannan saboda an ce wannan wanda an san ya zauna tare da annabi an ce ya kawo dalili ya kawo sheda ina kuma ga wanda shi bai zauna ba kaga in yace wanda ya zauna ya zantar da shi an yi kaza za a kirawo shi kuma da ce in dai baka ji ba kunnan nan naka ko sai na yanke maka shi kuma da gaskiya yake Umar ba zancan wai yayi dan ya tsoratar da mutum ba daga ƙarshe yake aiwatarwa mutum ne wanda yake yana da wannan Umar dan Khattab yana nan duniya ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bashi albashir dan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wata rana ina barci kawai sai na ganni gana a aljanna kawai sai na ga wani fakekin gida wanda an yi shi da kara na lu'ulu'i ina waiwaya sai na tambaya na ce wannan gidan wane ne aka ce ai gidan Umar dan Khattab ne sai na kallaci wata mace tana alwala a gurin kawai sai na juya yace saboda na san matar Umar ce yace fa wallaytu mudbiran sai na juya da sauki yace saboda na san kishin Umar dan Khattab baya so a ga matar shi da ya tashi yana ga Umar dan Khattab Umar a fada yake kuka sai rasul alayka a gado ya rasulullah dan ka ga mata ta aljanna ya rasulullah zan yi kishi menene zan ci ai dan mu muka biyayya ne muka samu aljanna yace a Umar ai kai ne ai kana da kishi haka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya mai shahada da ini manzo Allah ya ce baina ana na'im ra'aytu an-nasa yu'raduna alayya wa alaihim qumus minha ma yablughu as-sidiyya wa minha ma duna dhalika fa'urida alayya Umar ibn al-Khattab wa alayhi qamisun yajurruhu qalu fama awwalta dhalika ya rasulullah qala ad-din hadithan abu sa'id al-khudri yana cikin bukhari da muslim ce wata rana ina barci kawai akai ta zauwa da mutane wucewa ta wajena ina kwance kowa a jikinsa akwai riga minha ma yablughu sudiyya daga cikin mutane akwai wanda iya rigar shi daga wuyansa inda ta kawo mishi bakin kirji ta kawo mishi wa minha ma duna zalika akwai wanda kasa da wannan ce amma sai aka zo huciya da Umar ibn al-Khattab a jikin shi rigar shi halkasa yana janta aka ce ya rasulullahi me ka fassara haka yace addini wato ruko da addini na Umar dan Khattab ya lullube shi ga baki daya wani shi ruko da addinin sama-sama ne yake wani kuma gashi-gashi ne in aka yi zahi to ya saka wa minan nasu man ya'budu Allah ala harfin to a bashi Umar su masu gaskiya ne su aka ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce baina ana na'imun utiyutu bi labanin fasharibtu hatta inni la'ara riya yakhruju min azfari thumma ataytu fadli Umar ibn al-Khattab qalu fama awwaltahu ya rasulullah qala al-ilm hadithan abdullahi da Umar shi ma yana cikin sahih al-bukhari da muslim babu shahadatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lahu bil ilm lokacin da ma'aiki ya ce wata rana ina barci sai ne mafarki gani ina shan madara na gama sha kenan kawai sai na damka wa Umar ibn al-Khattab Umar dan Khattab shi ya sha aka ce to ya rasulullah me ka fassara ce ilimi kenan ilimi ne na kwankwada wa Umar wato akwai babobi wanda suke magana akan fadila ta Umar dan Khattab Umar dan Khattab shi ne na biyu cikin khalifofi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kuma shi ne farkon wanda aka mai laqabi da wannan laqabi na amirul mu'minina shugaba na mu'minai a zamanin shi shine aka yi wannan laqabi kafin sa Abubakar ba mai wannan laqabi mun gane da kyau to an amsa wannan hadisi daga shugaba na mu'minai baban zaki shine Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi Umar dan Khattab yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul yace naji jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa manzo Allah yana cewa innamal a'malu binniyat manzo Allah yace sani dai kadai haqiqa ingancin ayyuka suna tabbata ne idan an yi su da niyoyi. Wato aiki ingancin shi yana kasancewa ne lokacin da aka yi shi da niyya. Mun gane? Wa inna ma li kulli imri'in ma nawa. Maiki alaihi salatu wassalam yace sani dai kadai ana rubutawa ne ga kowane mutum sakamakon abin da ya niyya. Yawwa, saboda wato ayyuka da bayi suke aikatawa, anniya ita ce take shan bambam daga wani zuwa wani. Mun gane da kyau, kenan sai ya zamanto al'a'malu a nan jam'i ne na amal, anniyati jam'i ne na anniya, sai ya zamanto muqabalatul jam'i bil jam'i taqtadil qismata ahadan, wato kullu amalin lahu haja ila niyyati takhussuhu. Kowane aiki yana buƙatuwa zuwa ga niyyar da take keɓantar shi. Mun gane? Shine kenan al-a'mal jam'i ne, an-niyyat jam'i ne, sai ya zamanto muqabalatul jam'i bil jam'i taqtadil qismata ahada. Yawwa, muna ganewa da kyau. To sai ya zamanto ko malamai sun yi sabani akan shin aiki niyya sharadi ce daga cikin sharuɗa na ingancin ayyuka, ko kuma a'a sharadi ce daga cikin sharuɗa na cikar ayyuka. Idan mutum ya yi aiki ba tare da ya yi niyya ba, zai samu lada, amma kuma ladan ba zai kai ba na wanda ya yi niyya. Ko kuma idan mutum ya yi aiki ba tare da niyya ba, ba shi da lada, sai in ya zamanto da niyya. Sai malamai suka yi sabani akai. Wadan suka ce akwai aikin da idan ka yi shi ba niyya, ba ka da lada. Mun gane da kyau. Akwai kuma aikin da la yahtaju ila niyyati, misali ina abin da ya shafi izalatun najasa, wannan at-turuq ne, bangaren abin da ya shafi dukkan abin da ya shafi at-tark ne, wannan ba buƙatar sai mutum ya yi niyya. Mutum yana da kwai najasa a jikin tufafin shi, sai ya kaiwa mai wanki, kaga ba zai ce ba to wannan da in zaka wanke shi sai ka yi niyya, saboda akwai najasa a jikin shi. Mun gane da kyau. Ba wannan, eh, kawai wanke shi za a yi. Ya yi niyya bai ban niyya, inda ya wanke shi najasa ta fita shikenan. To amma abin da yake ibada ne, alwala ce, wanka ne, sallah ce, tahtaju ila niyyati, tana buƙatuwa zuwa ga niyya. To sai ya zamanto kenan inna ma sihhatul a'mali ka'inatun binniyat, wato sani dai kadai ingancin ayyuka suna tabbata ne lokacin da aka yi su tare da niyyoyi. Idan ba a yi su da niyya ba, wannan aikin baya inganta. So waɗansu kuma suna ganin cewa inna ma kamalul a'mal, cikar ayyuka ake magana ba ingancin ayyuka ba. Su suna ganin cewa aikin ya yi, amma kuma bai samu kamala 100% ba. Mun gane? Irin misali, mutumin da zai zo shi ya yi wanka na farali, wanka na janaba, wajen yin wankan shi ya yi shi kawai da niyya, bayan ya gama niyya kawai ya zuba ruwa a cikin shi gabaki dai ko ina ya cuccuɗa, ba tare da ya yi tafrika ba tsakankanin ɓangaren dama da ɓangaren hagu, tsakankanin alwallar da take cikin wanka da kuma sauran wanka. Wannan za a ce wankan shi ya yi saboda sifatu ijza'in shi. Amma akwai kuma sifatu kamal, sifar da idan mutum ya yi ta, tafi. Akwai waɗanda suke ganin cewa ita niyya ita mukammila ce lil amal, tana cika aiki ne ya zamanto ya cika ya yi, amma ba wai mai inganta aiki ba ce. Amma waɗannan gaskiya ba su da wannan sosai, ba su da fawa, saboda waɗanda suka tafi akan sharɗan taniya sun fi yawa kuma sun fi dalilai. Saboda ma'aiki ya ce innamal a'malu binniyat, ana sani dai kadai ayyuka ana lissafi ne da su lokacin da ya zamanto an yi su tare da niyya. Wa inna ma li kulli imri'in ma nawa, sani dai kadai ana rubutawa ne ga kowane mutum sakamakon abin da ya niyya. Mun gane da kyau. Ma'ana wa inna ma yuktabu li kulli imri'in thawaba ma nawa, ana rubutawa ne ga kowane mutum ladan abin da ya niyya. Saboda zai iya yiwuwa mu yi aiki iri ɗaya da ni da kai, amma niyyar mu ta sha bamban. Wannan ya shigo masallaci bai yi raka'atul fajiri ba, wannan ya shigo masallaci ya yi raka'atul fajiri, kuma duka an yi sallar asuba, kowanne zai yi sallar asuba, wancan a jefi ya yi raka'a biyu, wannan a jefi ya yi raka'a biyu, wanda ya tsinkaye su daga nesa zai ce kowa raka'a bibiye la yufarriq baina hadha fa'ala fariida wa dhaka fa'ala sunnatan ba zai iya gane ba wancan ya aikata farilla ne wannan ya aikata sunna ne mun gane da kyau kowace raka'a biyu ce ake wannan tamyizul ibada kenan ba'dhuha min ba'd sashin ibada daga sashi mun gane da kyau sannan kuma tamyizul ibadati min al'ada akwai tamyizul ibada min al'ada kaga lokacin da mutum yayi aiki na ibada wannan zai samu lada na ya sauke farilla daga kan shi wannan kuma zai samu lada na yayi sunnatul fajr ko kenan inda a ce shi wannan wanda yayi sunnatul fajr zai ce a ne ba zan kara ba yanda wancan raka'a biyu ce ni ma raka'a biyu ce ne ba buƙatar sai na kara aga wannan ba za ta sauke mai farilla ba amma shi wancan shi kuma in bai raka'a tal fajr ba koda da ya shigo shi bai raka'a tal fajr ba kawai sallarsa shi kuma wanda ya raka'a tal fajr shi wancan in bai baraka tal fajr ba shi da laifi a wajen Allah shi kuma wanda in bai salatul fajr ba yana da laifi a wajen Allah mun gane da kyau to kaga li kullin ma nawa kowanne za a rubuta mai ladan abin da ya niyya kuma gashi za mu zo mu shiga sallah iri ɗaya da mu da ku mu duka kowa da kowa amma wannan ya fita daga sallah yana da kwai lada cikakke goma cikin goma amma wannan na kusan shi na dama da shi ko na hagum da shi ya fita da kashi ɗaya cikin goma wani ya fita da kashi biyar cikin goma haka manzon Allah ya faɗa innar rajula la yansarifu min salati wa ma kutiba lahu illa tusuha thumunuha subuha sudusuha khumusuha rubuha thuluthuha kamar yadda yake cikin hadisi na sunan na Abi Dawud kenan za mu iya yin aiki iri ɗaya amma niyya ta sha bambam wannan yayi da niyya mai kyau dan Allah ya bashi lada yayi da ikhlasi wancan shi kuma yayi da riya sai ya zaman to shi wannan ya samu lada wancan kuma ya tashi a tutar babu ya kwashi laifi mun gane shine wa inna mali kullim ri'in manawa kowa ana rubuta mai ladan abin da ya niyya ne faman kanati hijratuhu ila Allahi wa rasulihi dukkan mutumin da hijirarsa da yayi yayi ta ne zuwa ga Allah da kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam yayi ta ne zuwa ga Allah da manzon shi niyyatan wa qasdan a zuciyar shi saboda bin umarnin manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi thawaban wa ajran wato sakamakon hijirar shi yana komawa ne zuwa ga Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama wato dukkan wanda ya hijira ya tashi daga garin da yake na shirka ne zuwa garin da yake na musulunci ne dan Allah ya haka saboda nan inda yake garin shirka ne ba ya da damar da zai tsaye da addinin shi sai ya tafi garin da yake da damar da zai tsaye da addinin shi yana da hurriya zai yi sallah ta khamsu salawat tare da ƴan uwan shi musulmai amma a can kuma a cikin wani rami ne yake sallah da zai yi ta tafarilla zai yi ta ne shi kadai baya da incin da zai fito ya yi ta a bayyane in ya ce zai yi ta a bayyane zai iya janyo wa kanshi kisa zai iya janyo wa kanshi a kai shi a kulle shi a kotu zai iya janyo wa kanshi wata azaba mai girma to sai ya tashi daga nan ya tafi wani gari saboda ya samu damar ya bauta wa Allah 100% yanda yake so mun gane da kyau to duk wanda idan Allah to sakamakon wannan hijira tashi yana koma zuwa ga Allah da manzon shi wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi dukkan wanda hijirar sa fa da yayi yayi ta ne ila dunya li dunya yusibuha saboda duniya da yake so ya same ta aw imra'atin yankihuha ko kuma saboda wata mata da yake so ya aure ta to fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi sakamakon hijirar shi yana komawa ne zuwa ga abin da ya hijirar da shi mun gane anan idan ya zama to mutun hijirar da yayi ya tashi daga wannan garin ya tafi wancan garin abin da ya ingiza shi zuwa ga tashi daga wannan garin zuwa wancan garin saboda abakan kasuwancin shi wato waɗanda suke hurda da shi ƴan kasuwa wanda suke bashi kaya da wanda shi yake basu gabaki ɗaya sun tashi sun kaura wani gari in yace zai zauna anan ba shi da kwastomomi ba shi da kiliya sai ya zamanto ya tashi a tutar babu ya cinye jarin nashi sai zaman to ya tashi daga nan ya tafi wancan garin saboda harkokin shi su ci gaba da tafiya saboda dukkanin kiliyan din shi sun yi hijira sun koma can shi ma sai ya tafi ya zaman to abi ya rima a shakida to yanzu hijiran shi ba wai Allah ta'ala zai bashi lada ba yanzu ta koma zuwa ga abin da ya hijirar da shi yanzu da ya tafi can inda ya tarra su da ya je shi harkarsu ta dore tare da shi ko kuma a'a sun samu wani kiliyan wanda ya fi shi sauki sun samu wani kiliyan wanda ya fi su ba su kaya ya fi shi ba su kaya a farashi mai kyau kenan da ya tarra su ya ce to gashi na zo na ci gaba da harkoki suka ci ayatin da ya sun ma samu wani kiliyan wanda ba sa tunanin za su ci gaba da mu'amala da shi kaga bai samu abin da ya tafi da shi ko da zona ba ruwan shi da Allah ba zai ce ba to bari in canza niyya na yi dan Allah ai ba na sai trotter mun kane da kyau lokaci ya kure dan har ka zo ka kaga kuma abu bai dace ba kuma ka zo ka raga wani zaka yi dan Allah tun daga farko dama ta kubce maka ko kuma ya zama to hajara limra'atin yuridu an yatazawwaja biha wata mata ce yana neman aurenta a garin kawo biya rana kai tsaka da ita da iyayenta gabaki ɗaya suka kaura ya tafi wani gari suka yi hijira shikenan shi kuma gabaki ɗaya a garin dama ce ake mishi na wanci in ba wance ba sai rijiya mai gaba dubu sai ya zama to ta tafi yanzu shikenan ce ka ganka wanda a ce kallahi ya ja hula din wanda a ce kallahi ya ja rawani din ba abun kumya bane bari in je can mu gama da ita sai in auro ta in dawo da ita gari shi gane ya tafi ya je shi ya kaura ya yi suna yanzu shirya za ka yi kabar mu ya ce a ai ayyaman maludat ne yan watanni ne za a je in komai daidaita za a zo a ɗauke ku kuma a je a ɗaura aure da ku a dawo da ita kuma to idan ya tafi yanzu ba wai zancen zai samu lada ake magana ba yanzu fa hijratu ila mahajir ilai nala ma nala ulam yanal da ya je shi yanzu shi kenan sai ya ci gaba da neman aurenta kuma Allah ya sa aka dace shi kenan wannan dai shi ne maƙasudin shi ba zai samu wani lada ba ko kuma da ya je shi ashe kafin ya je shi tsawon sati guda da ya yana nan a zaune yana shirye-shirye da haɗa kuɗaɗe da sauransu zai tafi ashe ta ku tana zuwa can wani ya rafu da ita shi ya je shi ake magana cewa gobe za a kawo kuɗinta cewa ce aka ce wannan kin taka kayan kayi garaje abin sai ya kubce maka ba ka da kuɗi abin sai ya kubce maka dan sai ya dawo yana kuka in kuma ya kama gidan haya da sauransu a can kuma gashi hali ya zuba kuɗi na wata biyu sai zauna ya wata biyun shi a can yana ta kuka ya nemi wata shi ba ya aure ya zo daga can amma dai wannan ta kubce mishi mun gane da kyau to shine anan Imam Uthaymeen yake cewa saboda kaskancin abin da yayi hijiran da shi sai ya zama to an shafe shi ba ma fade shi ba aga da Allah ya ce wa manka da manzo Allah ya ce wa manka na hijratu ila Allahi wa rasuli sai ya ce fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli sai ya bayyana shi a fili kala amma bai ce ba kuma manka na hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankuha fa hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankuha bai sace maimaita ba saboda kaskancin yin hijira saboda wannan Allah dan abin da mutum zai yi hijira dan shi in dai ba dan Allah bane ba dan manzo Allah bane komin muhimmancin abin nan abu ne wanda yake ba shi da muhimmanci abu ne wanda yake kaskantacce mun gane da kyau wannan shine abin da hadisin yake karantar da mu kuma a wannan hadisin zamu gane cewa ashe niyya tana taka rawar a zuwa gani hijira daga wannan zuwa wancan daga wancan zuwa wancan ta sha bamban zaka hajara ila Allahi wa rasulihi wa hadha hajara ila dunya wa zaka hajara ila imra'atin yankuha aga ikhtalafat niyyatuhum niyyatu ta sha bamban sai zaman to shi wannan hasala ala ajrin wa thawabin wa zaka wajada ma wajada aw lam yajid laysa lahu thawabun inda Allah wa kadhalika zaka mun gane da kyau sai zaman to mu kula da kyau hijira tana da muhimmanci amma saboda wanda yayi ta ba dan Allah ba ko Allah ta'ala baya kallon shi wanda hijira a farkon musulunci rukuni ce daga cikin rukuni na rukunai na musulunci na mutum innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardu llahi wasi'atan fatuhajiru shafu ulaika ma'awahum jahannam wasa'at masira Allah ta'ala ya ce muku musu jahannam ta yi munana ta zamanto mu. Kuma a farkon musulunci duk mutumin da yace ya yi imani yana zaune a garin Makka lokacin da mahaifiya ya tafi Madina, imaninsa tabbatuwar imaninsa shine ya tashi ya bi manzon Allah. To kaga idan mutum ya tashi ya bi manzon Allah, indai ba dan Allah ba ya tafi, ya tafi ne saboda wani makasudin shi. Abakanan kasuwancin shi wanda yake siya musu kaya su ne suka tafi duka, sai ga cewa in ya zauna a Makka to jarin shi zai cinye, sai ya tafi saboda wannan. Amma da a ce in suna Makka abakan kasuwancin shi yawancin su dama ba musulmai bane, kaga to in yace ya tafi Madina ko a can zai zamanto mushahiduna ne, zai zamanto masu kallo ne kawai. Amma shi ba dan kasuwa ba kaza ba kaza ba, kasuwancin zai tabarbarce ya lalace, sai ya zauna a Makka. Saboda akwai waɗanda suka yi haka nan. Allah ta'ala saukar da yaqul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun niqtaraftumha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Wanda wannan yake nuna akan cewa wato fifita wani daga cikin waɗannan dukkanin su dangin nan guda takwas akan Allah da manzo laifi ne mai girma. Mun gane? To niyya tana yin tamyizul ibada, tamyizul ibadati min al'ada. Zaka iya bambancewa ibada daga al'ada ko? Wannan ya zo shi lokacin safi ne, yana so ya yi wanka saboda ya ji sanyi. Al-ghuslu lit-tabarrud, ba buƙatar sai ka dauko soso da sabuli. Zaka je ka watsa kai wanka saboda ka ji sanyi. Wannan shi kuma yana da kwai janaba, zai yi wanka saboda ya dauke wa kanshi janaba. Kaga me zai bambanta su? Niyya. Wannan shi kuma zai tafi juma'a ne, zai yi wankan juma'a. Kaga da wannan, da mai wankan janaba da mai wankan sahi, duka abin da zai bambanta su niyya. Baiki alayhi salatu wassalam yace yaqzu jayshun lilka'ba fa idha kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. فقالت عائشة فقلت يا رسول الله كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. من قال هذا كيف؟ نياتنا تاكل ولا أضع أغني تكين كومي لكومي نا أيوكا نامل يولوكومي. ولا حديث رواه إمام المحدثين قالتوا لمن ما يقول أبيو malaman hadisi guda biyu manya-manya sun suka rawaito shi. Imama wato imama ne saboda an yi idafarsa zuwa ga al-muhaddisina, sai aka shafe wannan wato nun din nunan talil i'rab aw tanwina mimma tudif hizif ka qul sina. Mun ga inda kyau malamai guda biyu na hadisi su suka fitar da wannan hadisin, wato wanda kuma su ne limamman malaman hadisan gabaki ɗaya kenan. Abu Abdullah na farkonsu shi ne baban Abdullah, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Bukhari, shi ne Muhammad ɗan Ismail ɗan Ibrahim ɗan Mughira ɗan Bardizba. Wanda wannan Bardizba asalin shi ba musulmi ba ne, ya musulunta a hannun Yaman ibn Aslam al-Ju'fi, Yaman ibn Akhnas al-Ju'fi maulahu al-Ju'fi, wanda shine gwamnan Bukhara a lokacin. To sai zamanto ana ce da shi al-Ju'fi maulahu. Gane da kyau? Za ga cikin sunan Bukhari Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Ju'fi maulahu, ko al-Bukhari al-Ju'fi maulahu. Wato saboda kakansa ya musulmuta ne a hannun Yaman ibn Akhnas al-Ju'fi, wanda shine wato shugaba gwamna na Bukhara a wannan lokaci. Shi yasa da mutu ana jigin su. Asalin Bukhari ba balarabe bane, amma kuma yazo ya fi ma larabawa din, saboda Bukhari yanzu ba shi da wani sa'a cikin malaman hadisi. Kowanne wanda yake mutaqaddimu ne da mutaakhiruna sun san wane ne Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari ayatun min ayati Allah, ɗaya ne daga cikin ayoyi na Allah, wanda al-Imam al-Bukhari a lokacinsa ya yi funtinkau. Mahaifinsa wani daga cikin malami yake cewa kanka samu ana samu nadir ne kan ka samu malamin hadisi kuma dan shi ya zamanto malamin hadisi a samu guda biyu da da ma'aiki dukan su zamanto malamin hadisi wannan nadir ne kadan ne ana samun su yan kadan ne to amma Imam al-Bukhari da shi da baban shi dukan su suna daga cikin malamin hadisi ya Isma'il babban malamin hadisi ne wanda kuma dan kasuwa ne lokacin da ya rasu ya bar wa Imam al-Bukhari dukiya mai yawa Imam al-Bukhari dukiyar nan mai yawa da Allah ta'ala ba shi sai zaman to ta taimaka mishi wajen neman ilimi ba wai ajiya karatu ya bai je kama shago yake kasuwanci a akwai kasuwancin da ake ce da shi al-mudaraba ko al-qira'u shine kashi muraba ka damkawa mutumin kirki dukiya ya je shi ya dinga kasuwanci ke kuma kana zaune kana karatu kana karantarwa a cikin abin da aka samu a miliyan 5 da ka bashi in aka samu riba ta jaka 200 kai kana da rabi shi yana da rabi shi jaka 100 kai jaka 100 in aka samu jaka 300 shi jaka 150 kai jaka 150 ko kuma kashi daya cikin uku shine nashi kai kuma kashi biyu in aka samu jaka 200 za a kasa ta gida uku kai jaka 138 ba kada shi kuma jaka 70 ba kada mun gane da kyau shi kashi daya cikin uku kai kashi biyu kai mai dukiya in aka samu jaka 300 shi ya ja jaka 100 kai ka ja jaka 200 in ya zamanto haka kuka yi da shi ko kuma ya zamanto shi kashi biyu kai kuma mai dukiya kashi daya kenan zuwa wannan lokaci in 300 aka samu shi mai aiki da dukiya shine mai jaka 200 kai mai dukiya jaka 100 za a kama mun gane da kyau to irin wannan dukiya irin wannan kasuwanci Imam al-Bukhari sai zamanto ya tsira da mutuncin shi a kullum fi sunna ake imma fi ta'allum wa imma fi ta'lim karantarwa da koya Imam al-Bukhari yace cikin malamansa kakaf ba wanda yaje ya zauna a kusan shi ya ganshi dan mitsidi kaman bai san komai a ilimin hadisi ba imman da Alif ibn Madini sai mastasghartu nafsi inda ahadin mastasghartu nafsi inda Alif ibn Madini ban taba ganin kaina wani dan karami ne a bangaren ilimin hadisi sai lokacin da na zauna a bangaren Ali ibn al-Madini da Ali ibn al-Madini babban malamin hadisi ne malamin Imam al-Bukhari ne to Imam al-Bukhari ya haɗu da kalubale a cikin tafiyarsa yayi karatu a wajen wani malamin sa Yahya az-Zuhli Muhammad ibn Yahya az-Zuhli babban malamin hadisi amma sai ya zamanto daga ƙarshe dan sabani ya shiga tsakankaninsu sai ya zama yawanci in za a ga Bukhari ya kawo hadisin shi yawanci baya kama sunan shi amma ya ce haddathana az-Zuhli ko ya ce Muhammad az-Zuhli Muhammad da sauransu ne yana yi wannan wanda daga ƙarshe Imam al-Bukhari ya ma bar garin saboda shi saboda lokacin malamin sa ne amma kuma sai ya zama ɗaliban shi Yahya az-Zuhli Allah ya ji kansa da rahama suna zama wajen Imam al-Bukhari saboda suna gani ya ma kuma malamin karatu ta dalilin wannan sai dan wani abu ya shiga a zuciyarsa sai ya ce to duk wanda zai je wajen Bukhari kada ya zo wajena sai in zaka fa'idanta da ni ba bukatar a sai ka fa'idanta na Imam al-Bukhari in zaka fa'idanta da Imam al-Bukhari ba bukatar a sai ka zo wajena sai ya zamanto Imam al-Bukhari ya ce musu to kada kowa ya daina zuwa wajen shi kowa tafi wajen malam shi a zo a daina zuwa wajen shi saboda da malam ya gansu kuma shi ma ya zo cin arziki ne dan da aka ta faru ya hakura mun gane imma da Imam Muslim shi kadai ne bai wannan ba Imam Muslim ya lazumce shi sosai Imam Muslim malam ɗalibinsa ne ɗalibin Imam al-Bukhari ne shi yasa ai inna quyura ala ashkaliha taqaw wato Imam Muslim shi ma ya samu wato takwini ne daga makaranta ta Imam al-Bukhari sai zama shi yake biya mishi a bangaren hadisi mun gane yawa Imam al-Bukhari an haife shi hijira tana 194 yana daga cikin malaman karshe-karshen karni na biyu karshe-karshen karni na biyu aka haife shi ya rayu a cikin karni na uku ya shekara tsawon shekara 62 a duniya ya rasu hijira ta mayake tana 256 magana da kyau 256 ga shekara 6 kafin shekara ta 200 kenan 206 aka haife shi 194 ga kuma shekara 56 sai ya zamanto ya baka shekara 62 haka yi a duniya. Sai kuma na biyu shine Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn al-Husayri an-Naysaburi, shine na biyu shine baban Husayn Muslim dan Hajjaj dan Muslim al-Husayri an-Naysaburi, babban malami ne shi mana Imam Muslim ibn al-Hajjaj, shi kuma an haife shi shekaran da al-Imam Shafi'i ya rasu. Hijira ta mahaifi tana 204 tsakanin shi da al-Imam al-Bukhari shekara 10, shi 206 shi kuma 204, mun gane da kyau. Sannan kuma ya yi karatu a wajen su al-Imam Bukhari da sauran malamai na wannan lokaci. Ya rasu hijira ta mahaifi tana 261, yana dan shekara 57 ko yana dan shekara 57 ya kai rasu. Allah ta'ala ji kansu da rahama. Fi sahihaihima, a cikin ingatattun littattafan su guda biyu, allazaini huma asahhul kutubil musannafa, wanda waɗannan littattafan guda biyu su ne mafi ingancin littattafai waɗanda suke ababen wallafawa a duniya. Idan ka cire Alƙur'ani ba wani littafi da za ka zo ka karanta shi, baka samu ba rubabban hadisai a ciki, baka samu ba maganganu waɗanda suke ba su tabbata ba, sai Bukhari da Muslim sun fi kowane littafi inganci ta fuskar wato isnadi. In dai za ka karanta hadisan da suke cikin Bukhari duka, walla suke masu isnadi ne, ba mu'allaqata ba. Mun gane da kyau, saboda akwai mu'allaqata a ciki, akwai yana abin da ya shafi marasil. In dai masu isnadi ne hadisan da suka cika kan sharadi na Bukhari ba, to ba wani littafin da zaka samu inganci kamar shi. Saboda ishtirada ala nafsihi ma lam yashtaridahu ghayruhu, ya dora wa kansa abin da wani sa bai dora kan shi ba. Mun gane da kyau, walaysa fil kutubi asahhu minhuma ba'da al-Qur'ani wa hadha quddima marwi Zain fil Bukhari fa ma li Muslim fa ma hawashatahuma, kamar yadda Imam Suyuti ya fada, kafin Bukhari da Muslim su tambada su bayyana, littafin Imam Malik shine littafin da yafi kowanne inganci. Muwatta tafi kowanne littafi inganci. To amma duk da haka, Muwatta ingancin ta bata kasa da Bukhari da Muslim ba. Sai dai iya bambancin su da Bukhari da Muslim shine, Muwatta akwai aqwalu malikin, akwai kuma fatawa na tabi'ai da sahabbai. To amma in dai hadisi ne musnad, shi ma Imam al-Bukhari din kanshi shi yana ganin cewa asahul asanidi kulliha shine malikun an nafin an ibn Umar. Isnadin da yafi kowane isnadi inganci shine a ce akwai al-Imam Malik a ciki, akwai ibn Umar, akwai Nafi, akwai Abdullahi dan Umar. Yace idan kaga isnadi ya hada waɗannan mutanen guda uku, kaga al-Imam Malik shine farko, kaga Nafi Maula Abdullahi ibn Umar, kaga Abdullahi dan Umar. Kamar a ce maka ka bude labule ne kaga Annabi yana magana. Sai kalka yi magana akan ingancin isnadin. Saboda Imam Malik shi ma ya kai malamin Bukhari ne. Imam Malik dalibansa sune malamin Bukhari. Irin su Abdullahi ibn Yusuf at-Tinisi, irin su Isma'il ibn Abi Uwais, irin su Muhammad ibn al-Musanna, irin su Abdullahi ibn Maslama al-Da'nabi. Wanda waɗannan dukkanin su dalibai ne na Bukhari. Amma kuma manyan malamai ne dalibai ne na Imam Malik, manyan malamai ne na Bukhari. Mun gane da kyau, yayi ruwaya yawanci kuma mu ba da ma kamar yanda malamai yawanci in mutum yana haddan hadisi a yanzu, ba za ka kawo maka ba littafin Muwatta a ce ka haddace shi. Saboda in dai ka haddace Bukhari, in dai ka haddace Bukhari to ka haddace Muwatta. Iya abinda baka haddace ba cikin Bukhari, cikin Muwatta shine aqwalu Malik, fatawai ne Imam Malik da sauransu. Amma dai hadisai kam ka haddace su. Saboda dukkanin hadisan da suke cikin Bukhari waɗanda suke da isnadi, yawanci Imam al-Bukhari ya kawo su ta hanyar waɗannan malaman nashi, wanda su kuma ɗalibai ne na Imam Malik. Mun gane da kyau, sai ya zamanto zaka fara daga muttafaq alaihi shaykhani Bukhari Muslim, sai man farada bihi al-Bukhari juz'i na 6 na 5, sai man farada bihi Muslim juz'i na 6, sai kuma mufradatu Abi Dawud man farada bihi Abu Dawud ala sahihain, sai zama to shi juz'ain, juz'i na 7 da na 8 duka shine, sai kuma mun farada bihi Tirmidhi ala haulai, sai zama to shine juz'i na 8 ko, sai zama to ka karanta kuma as-sunanu an-nasa'i kenan. As-sunanu an-nasa'i da Ibn Majah da Ad-Darimi dukansu cikin juz'i daya aka yi damjidin su ya zama shine juz'i na 10 sai kuma ka je juz'i na 11 juz'i na 11 ya hada maka ya tattara maka da tattafai guda 5 masanidi ne dukansu zaka fara al-musnad na Imam Ahmad sai musnad na Isaq na Ibn Abi Shayba sai na Isaq ibn Rahawayhi sai musnad al-Bazzar sai musnad Abi Ya'la sai kuma mu je juz'i na 12 wanda shine na karshe ya tattara maka littafi 6 a ciki shi ma littafi ne wanda yake mujalladi guda sai ka gama sihahu guda 3 ibnu khuzaima ibnu hibban mustadrak na hakim sai kuma al-ma'ajim al-thalatha ad-dabrani al-kabir al-awsat as-sagir shikenan ka haddace littafai guda 18 wanda su ne kusan ummahatu al-ahadith duka a cikin su saki ina ga sai mu kwana nan ku abinda muka yi daidai Allah tabaraka wataala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tun tuban harshe ubangiji subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.